Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 26 ga watan Disamba shekarar 2018 akan mitoci da suka haɗa da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakub mai kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13. Babu alamar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa a taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan kokari nasu na fituwa da suka yi domin su saurare shi ya aika sako karara ga waɗansu da ya kira masu cin amanar ƙasa.
To kanan labaran kenan. Da yake har yau ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirismeti, yau shirin namu zai mai da hankali ne akan muhimmancin wannan rana, inda wani shugaban matasan Krista a Najeriya ke cewa
ba ranar cewa a je a yi shaye-shaye ce-cai bane, wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga Ubangiji kuma a tallafa ma waɗanda su ba su da shi.
A jamhuriyar Niger kuma al'umma musulmin kwanni ne suka taya 'yan uwansu mabiya addinin Krista bikin wannan ranar Kirismeti. To ko menene hujjar su?
To dama duk abinda musulmi ke tunkaro da shi shine Alkur'ani. To Kur'anin ma ya tabbatar Kiristoci su an mafi kusa ga musulmai. Kina 'yan uwanmu ne.
To bayan haka Madina Dauda kuma za ta shigo mana da shirinta na demokaradiyya a yau. Amma fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13 sakamakon wani kwantan ɓauna da waɗansu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu, harin da ya yi sanadin mutuwar sojojin da kuma 'yan sanda guda 2 ya faru ne ranar Litinin. A lokacin da suke sintiri a kan wata hanya da ke bayan garin Damaturu a jihar Yobe, sanarwar da ke ɗauke da rattaba hannun kakakin rundunar Kanar Onyema Nwachukwu na nuni da cewa jami'an tsaron suna kan farautar maharan, ta kuma ce tuni an kwashe gawarwaki waɗanda aka kashe yayin da aka kai waɗanda aka ji wa raunuka asibiti inda aka yi masu jinya. Wakilinmu Haruna Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Sanarwar ya ƙara da cewa ranar jajiban Kirismeti ne, wasu maharan da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne suka yi hari kan sansanonin soja da ke garin Kukare da ƙaramar hukumar Damaturu da ke jihar Yobe, inda jami'an sojan nan suka fitattake su kuma suka kashe wasu da dama daga cikinsu. Sai dai ce abin takaici Haruna ta ɗaya daga cikin jami'an sojan nasu. Wannan hari dai da aka ce a kudar misalin ƙarfe 6:30 na maraice ya haifar da tashin hankali ga mazauna wannan ƙauye da ke dab da kan titi da kuma kikewaye da sojoji. Sai dai wasu rahotan da ke fitowa baya-bayanan na nuni da cewa waɗannan mahara sun kone makarantar firamare na garin Kukaretan da kuma kwashe magunguna a wasu ɗakunan shan magani da ke garin na Kukaretan. Sai dai babu wani asarar rai da aka samu daga ɓangaren farin hula.
Rahoton Haruna Dauda biyu daga Maiduguri. Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Yaron ɗan shekaru 8 da haihuwa, wanda ba a bayyana sunansa ba, ya rasu ne a tsakiyar daren Kirismeti, ranar da aka binne ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar Guatemala, 'yar shekaru 7, ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar. Hukumar kula da kan iyakokin Amurka ta ce yayin da yaron da mahaifinsa suke tsare ranar Litinin, jami'an sun ce sun ga alamun yaron ya nuna wasu alamomin rashin lafiya. Likitoci a asibitin da ke Almogordo, New Mexico sun duba shi suka kuma gano cewa yana fama da zazzabi da mura, suka kuma rubuta masa magunguna suka sallame shi. A ranar Litinin da daddare zuciyarsa ta ringa tashi, ya fara amai, aka maida shi asibiti inda ya mutu a tsakiyar daren. Kawo yanzu ba a iya tabbatar da dalilin mutuwarsa ba, sai dai jami'an kan iyakar sun ba da tabbacin gudanar da cikakken bincike. Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka, bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnati har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Trump ya yi da'awar cewa dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda aka tilasta wa zama a gida saboda tsada harkokin gwamnati su ma suna son a gina katanga, duk da rashin wata kwakkwarar shaida ko hujja da za ta goyi bayan ikirarin nasa. A ranar Litinin, Trump ya ce tilas ne 'yan jam'iyyar Democrat su kawo ƙarshen wannan lamari, yayin da wasu kuma shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa da ta wakilai suka ɗora wa Trump alhakin jefa ƙasar cikin ruɗani. Shugaban ƙasar Sudan Umar Hassan al-Bashir ya faɗa wa taron magoya bayansa jiya Talata cewa wannan ƙoƙari nasu na fitowa da suka yi domin su saurare shi ya aika saƙo ƙarara ga waɗansu waɗanda ya kira masu cin amanar ƙasa da lalata kayan gwamnati da kuma sojojin haya da ke zanga-zangar ƙin jinin gwamnatinsa. Wani hoton bidiyo da ake ta yaɗawa a kafofin sada zumunta ya nuna dandazon mutane suna zanga-zanga a Khartoum, babban birnin ƙasar Sudan, ranar Talata. Suna adawa da matsin tattalin arziki da suka shiga, yayin da suke kira ga shugaban da ya sauka daga mukaminsa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kiwon lafiya na ƙasar Zimbabwe ya sanar ranar jajiberin Kirsimeti cewa babu wani ɗaya daga cikin likitocin da ke yajin aiki da zai samu albashinsa na wannan wata na Disamba. Barazanar da likitoci suka ce ba za ta sa su janye yajin aikin da suka shafa kusan wata guda suna yi ba. Likitocin dai sun fara yajin aikin ne tun ranar 1 ga watan Disamba, inda suke neman gwamnati ta samar musu da kayan aiki na zamani ta kuma riƙa biyan su albashi da dalar Amurka. Likitocin sun ce asibitocin Zimbabwe suna fama da rashin fasahar zamani, magunguna da kuma kayan aiki da za su kare lafiyarsu. An saki tsohon shugaban kamfanin Nissan, Greg Kelly, daga gidan kurkuku a ƙasar Japan jiya Talata, bayan da wata kotu a birnin Tokyo ta yi watsi da buƙatar masu shigar da ƙara na ci gaba da tsare shi. Kotun gunduma ta Tokyo ta sake shi bayan da ta saka kuɗin belinsa a kan dalar Amurka 636. Kelly ya shafa kwanaki 37 a tsare bayan an kama shi ana tuhume shi da rashin faɗar gaskiya a kan kuɗin da ya biya shugabansa, da ya zabge da dalar Amurka miliyan 44.
Muhammad Hafiz Zubabin Lake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Har yau dai ana ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti a faɗin duniya, ranar da mabiya addinin Kirista suke tuna ranar haihuwan Almasihu Isa. Wakiliyarmu Hawa Umar ta aiko mana da rahoto daga Abuja.
A ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara ne mabiya addinin Kirista ke gudanar da bikin Kirsimeti a duk faɗin duniya. An ware ranar ne domin bikin tunawa da haihuwar Yesu Kiristi. Tsohon shugaban matasan Kirista na Najeriya, Pastor Simon A.S. Doli, ya bayyana mahimmancin wannan rana ga mabiya addinin Kirista.
Babban rana ne domin kowanne Kirista a ƙasa a duniya gabaki ɗaya sun dogara ga shi Yesu Isa Almasihu, shi wanda addinin Kirista ma da sunan shi aka fara Krista, wato mabiyin annabin Isa Almasihu ne, mabiyin Kristi aka ce da su Krista. Kuma wannan lokaci ne wanda ya kamata mutane su yi rayuwar da ta dace da irin abin da shi Yesu yayi a duniya lokacin da yake raye.
To me ya kamata mabiya addinin Krista su yi a irin wannan rana?
Ba ranan cewa aje a yi shaye-shaye ciri-ciri bane, wannan rana ne da ya kamata a nuna godiya ga Ubangiji, kuma a tallafa ma wa'anda su ba su da shi, kalkasassu da kuma wanda ba su da mazaje ko matayen su, duk mutanen da suka cikin matsala.
Bukola Albini dake zaune a garin Abuja ta faɗi yadda ta yi bikin Kirsimeti na wannan shekarar.
Not just decide reasons sai a kita in yi tunani, sober reflection akan aihuwan Yesu, akan komai da ya kawo mana a season din nan. So Christmas shekaran nan for me was just about sober reflection.
Ke bikije ko ina ba
a abincin
bikije kin dan yi addu'a ba?
Ban je church ba, na sama a gida.
To dama
komai da komai a gida.
To dama mutum zai iya yin haka ya zauna a gida yayi tunanin abin da ya kamata yayi da kuma tunanin wannan rana kuma yayi addu'o'insa a gida?
Eh zai iya, ba dole bane wai sai an je church ko kuma a je public gathering ba. Ba dole ba.
Ko yaya za a kwatanta bikin Kirsimetin wannan shekarar da shekarun da suka gabata? Ita ce tambayar da na yi wa wasu mabiya addinin Krista da ke zaune a babban birnin tarayya Abuja.
Sunana Monday Bitrus. Yesu Almasihu ya shigo duniya, ta wuri shigo a cikin duniya ya kawo mu sallama, shine ya sa muna celebrating Christmas. Kuma na biyu shine ranar da aka haife shi, da ya kawo sallama cikin duniya, shi ya sa muna celebrating ranar Christmas.
Sunana Joseph Yohana. To wannan shekara gaskiya babanci yayi da bam da mu gode wa Allah, muna nan bikin haifuwan mai ceto shine Yesu. So kuma gaskiya mun gode Allah da ya kai mu shekara dana lafiya, har mun gansa, har mun shi lafiya, ba wani abu da ya faru, so mun shewa Allah mun gode. Dan mutane ma sun tafiya sosai, kuma an samu an shi lafiya yayi da bam da saran shekaru.
Gwamnati ta bada hutu har zuwa ranar Laraban nan dan wannan lokaci dake zuwa sau daya a shekara. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yesu Kristi na wane, ku zo mu yabe shi. Ya Allah na
kuma da la gaida Hawa Umar. A jamhuriyar Niger kuma mahukuntan kasar ne suka tabbatar da matakan tsaro na musamman domin ba mabiya addinin Krista na kasar dama su yi bikin sallar su na Kirsimeti cikin salama. Ga dai Haruna Mamman Bako da rahoto daga birnin Kwanni.
Aka ci gaba da shagulgullon sallar Kirsimetin bana kenan a garin birnin Kwanni tun daren 24 har zuwa daren jiya 25 washe garin yau 26 ga watan Disamba wannan shekara 2018 mai ban kwana. Sai dai sabanin shekarun da suka gabata, yan sanda ne a cikin damara da watansu a farin kaya, hukumomin kasar suka iza a zagayen dukkan majami'un kasar inda aka gudanar da sallolin domin baiwa kristocin jamhuriyar Niger dama yin ibadar su cikin kwanciyar hankali da salama. Fasto Abubakar Musa shine shugaban hadin gambizar majami'in kristoci na garin birnin Kwanni.
To abin da zamu ce ma hukuma, sai dai mu ce ma hukuma mun gode, kuma hukuma daga Allah ne, kuma Allah shi ya umarta a kafa hukuma su zama matsala a cikin dukkan inda mutane suke, kuma su Allah shi da kansa ya bada wannan umarni, kuma aza su kuma hukumanci da suna aikin su kuma tare da taimakon Ubangiji Allah, kuma mun gode bisa ga wannan alherin Allah a cikin wannan lokaci da kuma an tsara shi cikin daidai yadda ya kamata. Eh wannan yake nuna mana gaskiya mu kasance cikin kwanciyar hankali, kuma mu yi ba tare wani dardadar ba ko ta fargaba.
Garin birnin Kwanni na tsakiyar jamhuriyar Niger a cikin jihar Tawa yamma maso kudancin kasar, iyaka da jihar Sokoto tarayyar Najeriya, inda a kwanakin baya gwamnan jihar Sokoto ya tabbatar da cewa waɗansu mutane da ake zato ɗan ta'adda ne sun sabka a waɗansu yankuna da ke kan iyakar jahohin Doso da Tawa na jamhuriyar Niger a cikin jihar Sokoto, abinda ake zaton sawar hukumin daukar waɗannan matakan kariyar majami'in a irin wannan lokacin.
Sunana Madam Arzika Rakiya Musa. Mun gode ma Ubangiji domin kasa ta mu ta Niger sai dai mu ce ai ta addu'a yanda Ubangiji zai kare mu duk daga tarkokin shedan masu tsaro sun yi kokari nasu sai dai mu ce Ubangiji Allah ya albarkace su tun jiya da dare har bisa yanzu suna hidima suna taimaka mana sai mu ce mun gode
musulmi sun taya kristocin sallar kirsimati kamar yanda kai daga cikin malama addinin islama malam mamudu ya yi mini karin bayani
dukkan al'ummar kirista na duniya muna musu barkan su na sallah suka man yadda suka zo suka yi muna barka da sallar muna azumi sannan suka zo suka yi muna barka da sallar mu idi dan haka mu ma muna musu barkan su da sallar ga wannan muna fata Allah ubangiji sai abin su lafiya su kare lafiya to dama duk abinda musulmi ke tun karo da shi shine alqur'ani to qur'anin ma ya tabbatar kristoci su an mafi kusa ga musulmi kenan ɗan uwan mu kuma tarihi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka matse shi a makka ya turo sahabbai ne daga makka zuwa habasa sun iske malamin kristan nan shi ya karbe su su abu jahil kafirai makka suka zo suka biyo shi ga su abu sufyanu a kama su a maida yace shi ba zai bada ba
waɗannan shagulgullan na sallolin kristimaci da suka haɗe da sallolin shiga sabuwar shekara ta 2019 mai zuwa za a ci gaba da su inji pasto abdu bala
wato waɗanga shagulgula suna cikin tsari game da muna tuna game da ranar haihuwar annabi isa alaihi wasallam wannan hidima mun su matatun daga yanzu har ma zuwa kusan shiga sabuwar shekara za mu ciya duk cikin wannan sati ana ta hidimomi ana ta murna da farin ciki har zuwa cikin sabuwar shekara
haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger
da gaida Haruna Mamman Bako waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare ga kuma shirinmu na gaba
Demokradiya a yau A makon da ya gabata, mun yi bitar sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2018, wadda shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu bisa wasu dalilai da suka jibanci zaman lafiyar ƙasa. A yau, za mu ji menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da ta shekara 2018 wacce aka gyara. Ku biyo ni. Ina tare da babban bakona mai fashin baki a kundin tsarin mulkin Najeriya, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ina maka maraba da zuwa. Menene bambancin dokar zaɓe ta shekara 2010 da wannan ta 2018 da aka gyara?
Na farko dai wato ba dokar zaɓe ne ta da ba, ita ce dokar zaɓen ta yanzu. An yi ta a shekara ta 2010 a lokacin nan da aka yi ta. Ita ta shirya zaɓe da aka yi na shekara ta 2011 wanda shugaba Goodluck Jonathan ya yi nasara. Kuma bayan nan da wannan doka aka yi amfani aka yi zaɓe na shekara ta 2015 wanda shugaba Muhammadu Buhari ya yi nasara. Da wannan dokar zaɓen ne kuma muke tsara za a yi wannan zaɓe na shekara da muke tunkara gaba ta 2019. To, abin da ya faru shi ne an ba da dama ƙarƙashin hurumi na dokar zaɓe ta ƙasa na cewa ita hukumar zaɓe tana da dama bullo da tsare-tsare waɗanda in ta bullo da su za a iya amfani da su domin a yi samu zaɓe na inganci. To ɗaya daga cikin abin da ta bullo da shi shine na'urar tantance katin mai zaɓe. Bayan na'urar tantance katin mai zaɓe ta bullo da cewa kuma sai an tantance mutum sannan bayan an tantance shi zai je ya bi layi kuma daga baya na layin yin zaɓe. Bayan nan kuma ta fito da tsare-tsare na bayanin cewa idan an yi zaɓe aka gama kamar misali a wannan zaɓe na 2019 ta bullo da salon cewa ba a so mutum ya je da wato waya ta sadarwa a kusa da wajen zaɓe. Duka waɗannan hurumi ne wanda doka ta ba hukumar zaɓe ta shiryo tsare-tsare na fasaha wanda zai samu a yi zaɓe na adalci.
Amma barista, akwai waɗanda suka garzaya kotu akan wannan na'ura ai ko menene kotu ta ce ne?
Kotu ta yi furuci cewa amfani da wannan na'ura ta tantance katin zaɓe baya cikin hurumi na zaɓe. to saboda haka bayan nan kuma wasu suka kawo korafi ne cewa bai kamata a ce za a hana mu mutun dama ta yi zabe ba a sabili da wannan na'urar ta lalace domin tunda dama ba wai cikin hurumin doka na wajibi na ka'idojin zabe to bai kamata don ka zo da katin ka na zabe amma kuma na'ura ta samu tangarda bata iya tantance katin ka ba a ce karkai zabe to irin waɗannan abubuwa suka taso shine su ɗan majalisar dokoki na tarayya wanda suna da hurumi a sashe na 4 na tsarin mulki da sashe na 11 da sashe na 58 da sashe na 59 na tsarin mulkin Najeriya na su yi dokoki domin gyara al'amuran Najeriya to sune suka tattara suka shirya kundi na cewa sabuwar doka wato a yi mu waccan gyara a samu sabuwar doka wanda za ta tattara duk waɗannan matsalolin da aka la'akari da su a baya a yi gyaran su daya daga cikin abun da suka kawo a nan wurin shine za a yi amfani da na'urorin zamani wala Allah masu aiki da kwakwalwa ko masu aiki da wutar lantarki za a yi amfani da na'urorin zamani wajen harkar zabe din nan ma'ana wannan na'urar tantance katin mai zabe kinga za a samu halaccin amfani da ita kenan na daya kenan na biyu kuma za a iya amfani da wasu injina ko kuma mashin waɗanda za su iya taimakawa wajen tattaro alƙalamin bayanai na zabe wanda daga ƙarshe za a fito da alƙalamin waɗanda suke daidai wanda zai taimaka wajen takaita lokacin da ake dauka na dadewa kamin a fadi sakamakon zabe dan da yawa zaki ga a wani lokaci sakamakon zabe zai dauki kwanaki da dama a ce ana jiran sakamako wanda zai sai an haura kwazazzabo da rafi da dutse da ruwa da sauransu to irin wannan duka in akwai na'ura za a iya a tura kai tsaye
a dokar shekara 2010 din da kace za a yi amfani da ita bata bada daman amfani da na'ura ba me kuma dokar ta kunsa ne wannan sabuwar da aka yi
to shine a wannan gyaran aka kawo wannan bayan nan kuma sai aka kawo cewa idan aka zo kamin a fara zabe to ana buƙatar duk waɗanda suke wakilan jam'iyya ne wato agent sai zama sai sun duba sun tantance kayan da za a zabe gaba daya sun kuma sa hannu a takarda sun amince sannan a fara zabe to nan wurin akwai matsala domin idan dan wata jam'iyya ya san ba zai ci ba yana iya zama hutsu wala Allah ya ki zuwa wurin ko kuma in yazo ya ki sa hannu daga nan aka zo aka zaben sai ya ce ai an karya mu wannan tanajin hurumin dokar zabe saboda an ce dole sai sun tantance shi kuma bai sa hannu ba kinga daga nan an samu matsala ta daya kenan bayan nan kuma suka bada dama cewa a kowace runhon mazaba daga nan take a bada sakamakon zabe wanda a yanda dokar take a yanzu shine ba wani mai hurumin bada sakamakon zabe idan an zo sai hukumar zabe ta ƙasa ko da ka tattara wakilan ka wato agent sun zo da alƙalamu an yi lissafi ga ƙuri'un jam'iyyar ku to ba ku da hurumin cewa hukukuka ci
duk da wannan bayani da kai
na'am
wani hurumi ne shugaban ƙasa ya amfani da shi to ni kin sa hannu a wannan dokar da aka gyara
to a tsarin mulkin Najeriya sashe na 58 sakin sashe na 3 shine yace idan aka yi doka to sai a tura mu shugaban ƙasa idan aka tura mu shugaban ƙasa sannan sashe na 58 sakin sashe na 4 yace to a bashi kwana 30 idan aka bashi kwana 30 din nan wala Allah in ya sa hannu alhamdulillah in bai sa hannu ba ko ya rike hannun shi to zai da a dauke ta daidai da yaki sa hannu ko kuma ya dawo ya ce ba zan sa hannu ba to wannan sai ai amfani da sashe na 58 sakin sashe na 5 inda yace za a iya amfani da kashi 2 bisa uku ne yawan yan majalisa in suka zo su kuma sai su zauna su sake zama a kanta idan suka zauna to nan sai su ce to mun nuna fin karfi akan kyawar kujerar naki da shugaban ƙasa yi mun tabbatar da ita doka to daga nan ta zama doka a Najeriya kuma shi kanshi shugaban ƙasa dole ya biya da ita to amma sashe na 59 sakin sashe na 4 shi kuma sai ya ce kamin wannan abin nasu ya samu wajibci na doka to sai an samu kashi 2 bisa uku na yawan daukacin yan majalisa ba wai waɗanda suke a zauren zabe a lokacin da za a kada ƙuri'a ba daukakin yan majalisa sai an samu kashi 2 bisa 3 su kuma zaman haɗin gwiwa tsakanin yan majalisar wakilai da yan majalisar dattawa to idan kika yi la'akari da yanda ake zaman majalisa musamman ma kamar yanzu da yake aski ya zo gaban goshi to zai wuya ki samu rabin yan majalisa suna ma zuwa majalisa da yawa waɗanda suna can suna fafutuka yaki neman zaben su sake dawowa ko kuma waɗanda ba su samu tikitin jam'iyyar su ba suna
can suna tsare-tsare da shirye-shirye na me za su yi idan zangon majalisa ya kare tunda ba za su dawo ba. To da yawa zake ga zai wuya a iya samun wannan kashi 2-3 na daukakin yan majalisa din. Bayan nan kuma majalisa ta rabu biyu waɗanda suke a karkashin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar APC sun hawo kan kujera sun ce ai dinke suke su da duk inda Muhammadu Buhari ya sa hannu nan suke. To kin ga zai wuya a iya samun wannan maslaha din ta fuskar shari'a.
To amma ba shugaban kasa ya bada dalilansa ƙarara guda biyu ba ko?
Shi da ki waɗannan gyare-gyaren ba. Ya ce gyare-gyare ne, gyare-gyare ne masu kyau. To amma a yi la'akari da cewa an kawo su ƙurarren lokaci. Da lokacin da aka kawo duka ƙasa da wata biyu kamin zaɓe, ya za a yi a ce har za a samu na ɗaya dai a kawo waɗannan na'urorin a yi odar su har a shigo da su. Na biyu an shigo da na'urorin nan a ilmantar da jami'an zaɓe akan yadda za su yi tafiyar da harkokin na'urorin nan. Na uku kuma a horar da jami'an jam'iyya gaba ɗaya su ma fahimci na'urorin su yi amince da su su tabbatar cewa ga yanda suke idan za a yi wani arin gizo da na'urorin ga hanyar da za su dakile da sauransu don a ilmantar da su. Na uku kuma a samu kafofin wayar da mutane kan jama'a wato jam'iyyu da kuma kamar hukumar National Orientation Agency a samu su ilmantar da jama'a wato masu zaɓe su kansu babu isasshen lokacin da za a yi haka. Bayan nan kuma idan aka samu matsala da irin waɗannan na'urorin ba a yi tanaji na menene maganin wannan ba. Idan kike la'akari da kamar ƙasar Amurka har yanzu tunda aka zo aka samu matsala irin wannan a zaben shugaba Donald Trump na America mai cin hawa yanzu, to har yanzu har ma ya kai ga ya zama magana ƙasashen duniya mafi girma wato tsakanin ƙasar Russia da China da America ana ta take ku ce ana musaya yawo akan irin wannan abun. To idan ka same mu da muke kananan ƙasashe su da su suke ma kero da na'urorin suna da wannan matsala ina ga mu waɗanda suke jo yan kamasho ne kawai zuwa zamu musu. To irin waɗannan yace akwai amfani da irin wannan na bukata a samu zango mai tsawo da mutane za su ilmantu a samu atisaye da kuma horo isasshe wanda yake zamu fahimci na'urorin mu san yadda za a yi amfani da su maimakon kawai a do da abu a ƙurarren lokaci. Yace to saboda haka in har za a yi wannan to sai a yi da a kawo shi bayan zabe na 2019 wanda yake daga nan akwai isasshen hurumi na kusan shekara 3 ko hudu da za a ilmantar da jama'a jam'iyyu su san makama abu jami'an hukumar zabe su san makama abu shi abin da ya kawo kenan. Yace ba zai yiwu yanzu a yi wannan abun nan din ba.
Ya kacin abin da lokaci ya bamu damar kawowa kenan. Idan Allah ya kai mu lafiya a makon gobe za mu tattauna batun ko wannan majalisa ta 8 za ta iya amfani da ƙarfin ikon da kundin tsarin mulki ya bata wajen amincewa da sabuwar dokar zaben. A madadin baƙonmu ƙwararre mai fashin baƙin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Koba Ibrahim Umar, ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake fatar mu shiga sabuwar shekarar miladiya lafiya. Amin.
Madalla a gaida Madina Dauda. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice.
Baba labaran a takaice. Rundunar tsaron Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta ce ta rasa waɗansu jami'anta guda 13 sakamakon wani kwantan bauna da waɗansu da ake zaton ƴan ƙungiyar Boko Haram ne suka yi masu kan titin Maiduguri zuwa Damaturu. Yanzu haka an sake samun wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ya mutu yayin da yake tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar ƙasar Amurka. Yaron ɗan shekaru 8 da haihuwa wanda ba a bayyana sunansa ba ya rasu ne a tsakiyar daren Kirsimeti ranar da aka binne ɗaya yarinyar a ƙauyensu da yake ƙasar Guatemala ya shekaru 7 da ta mutu lokacin da suke tsare a hannun jami'an tsaron kan iyakar. Babu alamar ranar da za a kawo ƙarshen dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin Amurka bayan da shugaba Donald Trump ya tabbatar jiya Talata cewa za a ci gaba da dakatar da gudanar da waɗansu ayyukan gwamnatin har sai an samar da kuɗin da za a gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar, sai kuma can wato da hantsi kenan misali karfe 7 agogon Najeriya 8 agogon Ghana za a ji wato 7 agogon Ghana 8 agogon Najeriya za a ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen wasu na muryar Amurka musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umurni wato Malam Sidi kenan da kuma injiniyan mu na wannan safiyar wato Chris Barnes baba ya koma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde